أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك بركة مدسالوا أو أن مسلة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majlisi na 147 a cikin karatun wannan littafin. Muna 7 ga watan Jumada Ula, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 29 ga watan Goma a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun tsaya cikin karatu ta shakhsiyya ta 51, shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Mun tsaya ƙarshen gaba wanda malai yake mana bayani ladabin shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko ladabin shi a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kasancewar an tambaye shi da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ne babba, Abdul Abbas yake cewa shi ne babba amma dai an aihe ni kamin shi. Kaga wannan shi yake nuna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma wannan shi ne abin da aka lazumtawa dukkan al'umma umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ni ladabi a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, abinda yake nashi mu bashi, abinda ba nashi ba kuma mu miƙawa Allah al'amarin shi. Bai dacewa ka dauki haƙƙin ubangiji ka bawa manzon Allah, ko kuma ka dauki haƙƙin manzon Allah ka miƙawa ubangijinka. Idan kai haka to ka zame daga siratul mustaqim. Kowa da haƙƙin shi, kuma kowa abinda sunna ko kuma alqur'ani da sunna suka karantar da mu na daga hukukinsu, kowanne a bashi kai shi ne. Malam zai tashin mana gaba mai zaman kanta shine sabatuhu yawma hunainin, tabbatuwar shi lokacin da aka yi yakin Hunaina. Yakin Hunain yaki ne wanda bayan fatahu Makka shekara ta 8 aka tai aka gwabza, yana ɗaya daga cikin yakikkan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu ganima, iya ganima, irin ganimar da ba a taba samu ba. Kuma in ba a manta wacan baya mun yi ta bayani akan gazwatu Hunain, yakin Hunain abinda ya sanya a yakin ya haddasu, kuma baya da haka irin gogormaya wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga, kasancewar Ubangiji ya yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lakana musu darasi, haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an mata darasi ne zaman kanta. Shi sanya a duk al'amari kada wai jama'a wai ta rude ka a ce a mu ne masu yawa, mu kuma mu muke da nasara. Shi kuma tsari na Ubangiji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah. So da yawa zaka samu gashi nan yuyuyu, masu yawan sun zo, ɗan kadan za su yi galaba akan su ba dan komai ba, da izinin Ubangiji. Haka tsari ne na Ubangiji, wallahu ma'as sabirin, Allah yana tare da kullum masu hakuri. Shi sanya a kullum bayanin da Ubangiji ya ayyuhal ladzina amanu subiru wasabiru warabitu, tilas in dai an jajirce, an yi hakuri, an tabbatu, to tabbas za a samu nasara. Ko mun yaya adadin ku yake, to tabbas ku kuke nasara. Shi sanya ake bayani, malamai suke bayani, malaman aqida suke cewa aljamaa. Idan aka ce maka jama'a, shine koda mutum ɗaya lakkan aka samu akan gaskiya, shine ake kira da aljamaa.
duk yawan jama'ar da za a tattaji za a tara in dai ba akan gaskiya ba suke ba to wannan ba a kiransa da jama'a kuma abin da yawa kana a yakin Hunain shine kasancewar kusan 13,000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta da sahabban shi a hanya he suke cewa in dai yawa yake sanyawa a ci ayi galaba a yaki to tabbas wa yau fa ba wanda ya sai rinjaye mu kallan mu mu da mu 300 da wani abu muke huta yakin aka dawo 1,000 da wani abu aka dawo 3,000 yau ga mu nan mu wurin 13,000 mun huto dan mu fafata da abukan adawa ma dukkan su da wani to wannan rudin yazo ya rude su kurma Allah sai ya lakana musu darasi an zo dama kwaikwayon Hunain ko inda aka yi yakin wuri ne wanda yake da shubukar yake da itace yana da sarkakiya suna shiga kurum he suka ji wannan kibiyoyi suna ta yawo a kansu a lokacin nan waɗanda suke ba sababbin shiga musulunci he suka ci takarki shine ubangiji yake bamu labari wa yawmu hunain iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa 'azzaba allatheena kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirina yake cewa kutuna ranai da aka gubza yakin Hunain kuna tunanin yawan ku zai muku wani abu ko zai iya gadar muku da samun nasara kuna ta al'ajabi da yawan ku sai gashi nan falam tuguni ankum shay'a wannan yawan naku bai muku amfanin komai ba wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat qasa ta yumci akan ku kuka rasa inda za ku sa gawunan ku kai hayya kai summa wallaytum mudbirina kurum ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun arce sun juya baya shi kuma a ka'ida wa mummu wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda aka shigo yaki ga abukan adawa ga su ga musulmai ga ku dan kuka juya baya in ba dan wai canza strategy yaki ko dan wata dabara ba to tabbas mutun ya riga ya hade da hushin ubangiji inda Allah zai kaddara wani ya kashe shi a cikin wannan halin ta jahannama ita ce makofa to a wannan halin ga yawan amma dai yawan bai amfanar musu da komai ba ka tuna farkon al'amari ubangiji miye ya hukunta wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk lokacin idan aka samu in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahuna yace in dai aka samu mutum 20 to wannan mutum 20 in ekibale in mutum 200 ne da kafure saboda su ba sa fahimta in aka samu 100 to 1000 ne wannan tsarin 1000 ne wannan suna iya huta su yaki 1000 amma dai kasancewar yau da gobe ana tahiya kullun ana samun rauni ubangiji yake cewa al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa Allah ya saukake muku ya muku rangwame an saukaka muku akan wancan hukuncin da aka yi muku dalilin an gani a tahiyar ku da kai rauni yace in aka samu in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 in an samu 100 darin ma sai masu hakuri za su yi galaba akan 200 in aka samu 1,000 masu hakuri za su yi galaba akan 200 saboda tsarin tahiyya da aka gani yanda hali ya koma to shine nan ranar da aka yi yakin Hunain irin abin da yake ya kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwai riwaya ta al-Abbas wanda ya kawo dan ibni ammin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda Abdullah ibn Abbas shi ya kawo riwaya yake cewa abinda baban shi yake wadi mai Abbas lokacin da aka yi yakin Hunain yake cewa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawm Hunain na halarci yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace falazimtu انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد الله بن عبد المطلب يتي هنا لزمتي منزل الله صلى الله عليه وسلم دني دان اوان منزل الله صلى الله عليه وسلم شيني ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وانتن ساتي مني بياني اكن ابو سفيان بن الحارث اكن مساله تا مسلمتا ابو سفيان دا ابو سفيان بن حرب ابو سفيان بن الحارث دا ابو سفيان بن حرب وانتن جاغورا نغارن مكه بابن معاويه بن ابي سفيان shi kuma wannan dabban fan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rido yake cewa a lokacin nan abin da yake wakana shi Al-Abbas yana rike da linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma Al-Harith yana rike da kuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sirrin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa abinda yawa kana falam mu fariquhu, mu innan guda biyu diddirin rumtsin da aka shiga, yace wallahi ban bar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba saboda watsewa akai. Ana nema ana nema, he gashirin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun watsi kuma ba komai bai gadar musu hakan ba. Al-ajabi da yawa, al-ajabi da yawa shine yake cewa a lokacin nan falam nu fariqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baglatin lahu bayda, yake cewa ban rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan taguwar shi wanda take fara. Yace har zuwa lokacin da falam maltaqal muslimuna wal kufa, lokacin da musulmai da kafirai suka hadu aka fara gubzawa, yace wallal muslimuna, kurum musulmai sai suka juya baya. A wata riwaya yace wallal muslimina mudbirina, musulmai sai suka juya baya akan yakin da ake yi, suka juya wa kafirai baya. Yake cewa abinda yawa kana faqafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarkulu ala baglatihi qibal al-kuffar, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaggawa yana tunkara abukan adawa akan taguwar shi. Ba tsoro, in kukun juya baya, juya bayanku ba zai sa mu ji tsoro ba, mu juya baya ba. Shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ganya. Ba mun sani sahabban mu ko manzanni daga cikin manzanni, oho Ubangiji ya ba wa manzanni karhin mutum 40. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tunkara Al-Abbas yake cewa a lokacin nan wa ana akhizun bil jami baghat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ina rike da linzamin taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace akuffuha iradatan iradata alla tusra, yake cewa ina jan wannan linzamin saboda wannan taguwa katta yi gaugawa ta tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga abukan adawa. Yake cewa ba dan komi ba, kadda ta yi gaugawa ta kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai ta tunkari abukan adawa, mu ba tsoro ba muke ba. Idan ta yi gaugawa tana dagawa da karhin nan, tana iyawa ta kayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma abu ne wanda ba a bukatar shi. Yace ina jan wannan linzamin, yace wa Abu Sufyan akhidun bi rikabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, Abu Sufyan kuma yana rike da sirdin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nada ashabu samara, ya kai Al-Abbas ka kirayi ma'abuta itaciya wanda aka yi bai'atul ridwan tare da su. A lokacin nan ne manzo wannan Al-Abbas yake cewa, shi Abdullah ibn Abbas yake cewa wa kana Al-Abbas rajulan sayyidan, fa qala Al-Abbas wa kana rajulan sayyidan, Al-Abbas yake cewa dama ni Ubangiji ya bani dama, ya bani murya wanda take murya wanda take daukakakka. Kasancewar da kai malaman tarawajin ko malaman tarihi sun kawo, suka ce Al-Abbas idan ya hawo kan wani tsauni ko ya hawo kan dutse, dabbobin shi inda ake mai kiyo mil 12 idan ya daga murya suna jin abin da ake wadi, yana iya isarwa makiyayen shi sakon da yake so ya isar musu a mil 12. Kawo ka duk yanayin duk kewayen hunene, idan ya daga murya kowa zai ji shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai koma ba hakan ba, mu'jiza ce Ubangiji yana iya sabkar da karama shi game da Al-Abbas, idan ya daga murya kowa zai ji abin da yake faɗa. A lokacin nan ne yake cewa Al-Abbas yana da murya mai kwakwaran murya, yake cewa aina ashabu sabura, yake cewa ina ma'abuta wanda suka yi ma'abuta itaciya, wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a kalkashin itaciya. Innal ladhina yubai'unaka, menene yake cewa yadullahi fawqa aydihim tan tahta لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. الله يا رجاء يا يرد دونم من وندس كي ومنزع الله صلى الله عليه وسلم وبايعك الكشيء تاتيا شيني كيرا إنا وإندا أي سنو الوديبية أي بعد كيني أكي كو أشغاء أي أرايكوكم أهوتو كو أشغاء أموتوكم أهوتو دنسارا shine ina suke irin waɗannan. A wata riwaya yake cewa ina ya ma'sharal ansar, ina ya ku taron mutanen garin Madina, kai tsaye al-Abbas yake cewa fa wallahi laka'anna atfatuhum hina sami'u sawti atfat al-baqri ala auladiha, yace a hadifar su lokacin da suka ji muryata, kai ka ce irin dan saniya ne lokacin da ya ji ma'aikiyar shi ta ce ba. A lokacin nan ka san duk inda yake hankalin shi akan kukan ma'aikiyar shi yake, tilas ya koma inda take. Yace haka kurum, ka gansu kurum ga sunan suna dawowa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suna cewa ya labbaika ya labbaika, mun karba kira mun karba kira, ga mu nan, mu ne dai ashabu samara, mu ne dai mutanen garin Madina wanda muka karba bakuncin mutanen garin Makka. A lokacin nan faqtatu wal kufar, suka yi yaƙi wannan, aka dawo yaƙi, ya dawo hayyacin shi, aka fatattaki kahurai. Kuma da kai magana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'watu fi ansar yaquluna ya ma'shar al-ansar ya ma'shar al-ansar, manzo Allah ya sanya shi ya kutaran mutanen garin Madina, ya kutaran mutanen garin Madina. Kuma a cikin zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ayi kira zuwa ga kalbilan wannan bani al-Haris bin al-Khazraj, yake cewa ya bani al-Haris bin al-Khazraj, ya bani al-Haris bin al-Khazraj. Kusan kiran duk da akai kira ne na mutanen garin Madina, an keɓanci kuma bani al-Haris bin al-Khazraj akan su ma su juyo su dawo a zo a yi da su. A lokacin nan ne aka dawo, aka zo, aka fafata. Allah ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu nasara akan wannan yakin, ko kuma kamun dawowarsu da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki tsakonkwani da ya dauka ya jefa su a wata ruwa, ya dauki kasa ya busa wannan kasar, sai gashi nan kurum dukkan wannan tawaga ta kahure, kowa idan shi ya riga ya turnike da kasa. Wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin da aka fatattake su, aka samu nasara akan su, suka bar dukiyoyinsu, an suka juya baya, suka tahi illa ma sha Allah. To shine nan malai ya kawo mana abin da ya wakana a lokacin da aka yi yakin Hunain, yake cewa lamma farral muslimuna yawma Hunain, lokacin da musulmai suka tsere, lokacin da aka gwabza yakin Hunain, yace wa sabata annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatu babu hirar da baya, bai dacewa ga annabi ya dai sanya silke har sai ya tahi, ya sanya silken shi sai ya tahi, an gubza yaki da shi, an ga abin da ya ture wa buzunaki. Yake cewa Amara al-Abbas an yahtifa yawmaha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci al-Abbas da ya kirayi jama'a a wannan yinin. Yake cewa ya ashabar shajara, ya ku ma'abuta bai'atul ridwan, wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a kalkashin ice, yace ya ma'shar al-ansar, ya ku taron mutanen garin Madina, ya bani al-Haris bin al-Khazraj, ya ku kabila bani al-Haris bin al-Khazraj, ina kuke, kowa yazo. A lokacin nan ne ake cewa labbaika labbaika. A wannan halin ne shi al-Abbas yana rike da linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma al-Haris aw Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib yana rike da sirrin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa wa thabata radiyallahu anhu waqt al-hazima, yarda Allah shi tabbata a gare shi al-Abbas ya tabbatu lokacin da aka samu nasara game da tawaga ta musulmai. Yace wa akhadha bi lijami baglatin nabiy sallallahu alaihi wasallama, yayi ruko da linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hatta nazala an-nasr, hasida nasara ta sabka game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko game da runduna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne dai bayanin da muka yi kalkashin hadisin da Abdullahi bin Abbas ya kawo, na lalle lokacin da manzo Allah ya sanya shi ya kira, sai gashi nan kowa ya juyo baya, ya zo ya tsaya gaba da manzo Allah, ko ya tsaya gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba don komi ba, don samun nasara da taimakon wannan addini. Mun yi bayani akan bayan an yi yakin Hunain, irin ganima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada, ya samu ya bada ta, ya rarraba ta, har lokacin da mutanen kabila ko mutanen garin Madina suke tunanin an yakwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zaman shi zai yi ba, gyara gida ne yake yi dan yayi zaman shi a garin Makka, saboda ga an samu fatahu Makka, Makka dukkanta ta koma kalkashin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ga Hunain an zo an gwabza yakin Hunain, kuma gashi nan dukkan kabiloli wanda suke kewaye da garin Makka, kowa ya zo ya mika wuya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai a lokacin da mutanen garin Madina suke tunanin an yakwa manzo Allah, ba zaman shi zai yi ba, shikenan kurum, mu an kare da mu shikenan, cicce ku ce yayyawa a cikin mutanen garin Madina. A lokacin nan ne Sa'ad ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa manzo Allah, ka ji abin da mutanen garin Madina suke fadiwa, ka dauki dukiya ka bada, mu baka ba mu komai ba, kai kaza kai kaza, hayya kai ma muke tunanin anya ko ba zaman kaza kai a garin ku ba, shikenan ka samu fatahu Makka. A lokacin nan yake cewa to kai Sa'ad kai bi kike cewa, ke ce wallahi manzo Allah abinda suke fadi ni ma shi nake wati, kaga imani ba wani ba wata mujamala, wanda a ce a mai gidanka ne kai ka tsaya ka ringa a ni dai ina sauraron su a ni dai ba mun ce komi ba, a'a gaskiya daya ce kun ka huto ka bayyana wa mutum al'amarin da kake ciki, a ni ma ina cikin masu wadin haka, ni ma ina cikin masu tunanin haka. Yace to tattaro mun su, aka tattaro kowa da kowa mutanen garin Madina. Manzo Allah ya zo yace bin tarar da ku ba, kanku a rabu ba, albarkaci ne kuka hada ka Allah hada kawunan ku, kuka tarar da wannan musuluncin, kuka samu kaza kuka samu kaza kuka samu. Manzo Allah ya musu gori, iya gori. Sai manzo Allah yake cewa to kuma ku muni, suka ce a ku muni, ai ni kadai na hoto da ni da Abubakar muka hoto, kuka karbi baguncin kuka mana kaza kuka mana kaza. Yake ce musu to na rantsi da Allah, da mutanen garin Madina za su kama wani wadi ko wani kwararo su bi shi. Yace wallahi kwararan su zabo bana ba kwararan wani ba, hanyar da mutanen garin Madina suka tsaga suka bi ita zanabi, saboda mutanen garin Madina sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da kowace kabila ta yi wannan al'amarin, mutanen garin Madina suka karba. Ai wancan sati mun yi bayani akan bai'atul aqabati saniya, irin gudunmuwa da al-Abbas ya bada, duk da kasancewar shi a lokacin nan bai musulunta ba, mutanen garin Madina sun taka rawa akan wannan addinin na musulunci. Shi san ya aka musu kara mai yawa, har yanzu kuma suna cin albarkacin wannan kara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu. Didda ba karatun ba abin da ya wakana muke ba, insha Allah mu didda mu kammala wannan shakhsiyya. Sai mallai yake cewa addu'aul mustajab, addu'a wanda take karbabba ta wannan bawan Allah al-Abbas, yarda Allah shi tabbata a gare shi. A san da kai lokacin da kusancinka in ya kai kusanci da Ubangiji baka shayin komi, wallahi baka bukatar ka daga hannu ka ce Allah ya baka duk abin da zuciya ta harara tana so, to tabbas Ubangiji sai ya bata. Me yake gadar wa bawa hakan? Shine kusancin shi da Ubangiji. Akwai da yawa, akwai Salim zika na Abdullah na Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, Salim da Abdullah dan Umar, yake cewa shi bai taba daga hannu ba, ya roƙi Ubangiji wata matsala ta duniya ba. Lokacin da Abdul Malik ne ya zo yake tambaye shi, yake cewa a cikin harami, yake tambaye shi yake cewa ka tambaye abinda kake so in maka. Yace ban tambaye ba ma mai badawan ba, kai banzan banza zan tambaya a wurinka? Yace bukata ta daya ce, kuma kai baka iya mana ita, ka iya gafarta mana zunubai na, ka sanya ni gidan aljanna, baka da iko akan haka. Yace to wanda yake bada duniyan ma ban tambaye shi duniyan ba, ina ga kai a matsayinka na khalifa? Zaka samu da kai mutanen da irin law aqsama ala Allah rubba ash'asa akbara law aqsama ala Allah la abarra, da yawa zaka samu mutumin da ba kowan kowa ba a cikin al'umma, in ka kalle shi ba zaka dauke shi akan komai ba. Amma dai wallahi madfu'un bil abwab, yake cewa da zai zo kofar gidajen wa'ansu ko rashi za a yi, in ya nemi arme ba a bashi ba, ayanan in wannan bayanan banza ma ta hishi. Amma dai wallahi wannan mutumin law aqsama ala Allah la abarra, da zai rantse wa Allah yace kai a cikin wannan sahin da muke sama ke teki sati kina ruwa, wallahi Ubangiji ba ruwan shi zubar muku da ruwan nan zai ya cutar da ku, kai cutar da ku duk ku ka sani. Wannan shine tsari na Ubangiji, iya kyautata zatanka da Ubangiji, iya kyautata alaƙarka da Ubangiji, iya abinda zaka nema Ubangiji ya yi maka. Yake cewa an Anas anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kana idha qahidu استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا قال فيسكونا. Wannan riwaya Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da ita a cikin Kitab al-Jihad babun fi ghazwati Hunayn. Ya kawo yake cewa daga Anas bin Malik, yarda Allah shi tabbata a gare shi, khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa daga Umar, lalle Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya kasance idan suka yi hori to suna roƙon ruwa da al-Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi da Abdul Muttalib suna zawwa su tike al-Abbas ka roƙon mana ubangiji mana ya mana ruwa faqala sai Umar yake cewa Allahumma ya ubangiji mu inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallama lalle mun kasance muna tawassali game da annabinka ko game da annabin mu mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fatasqina sai ka shayar da mu ruwan sama ya zuba nan tawassali da yake yi da annabi yace maka shi kuma ai a babin tawassali muna da yaqinin ba a tawassali ga wani ko ga annabi ko ma wane ne ba a tawassali da shi in ba da abubuwa guda uku ba shine tawassali da sunayen Allah ko kuma da siffofin Allah ko kuma da tawassali ga ayyuka wanda suke nagari wanda kake sa ran ubangijinka ya karban maka wannan shine amma babin tawassali tawassali shine ka kusantu da wani abu zuwa ga ubangiji dan ya biya maka bukatarka to wannan abubuwan guda uku imma ga sunayen Allah kamar yadda ubangiji yake bayyana mana walillahi alasmaul husna fad'uhu biha lalle Allah yana da sunaye wanda suke kyakkyawa dan haka ku roki Allah da sunayen Allah da sunayen shi wanda suke kyakkyawa kaga kai tawassali ga sunan Allah ya Allah ya Ar-Rahman ya Ar-Razzaq ya Al-Wahhab ya Al-Ghaffar ya At-Tawwab wannan sune sunayen Allah wanda suke kyakkyawa ka roki Allah da su kai tawassali ga wannan sunayen dan ubangijinka ya biya maka bukata ko kuma ya kasance da sunayen ko da siffofi na manzan nan ubangijinka subhanahu wa ta'ala kamar yadda riwaya wadda ta zo wanda take cikin sahihai ta riwaya ce wadda take ingantatta yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani bawan Allah yana roƙon ubangiji yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzo Allah da yaji haka yake cewa laqad sa'ala Allah bi asma'ihi alladhi idza su'ila biha a'ta wa idza du'iya biha ajaba yake cewa tabbas kun ga wannan mutumin ya roki Allah da sunayen Allah wanda idan an roke shi da su tabbas ubangiji yana badawa idan an nema kuma yana amsawa wannan sunayen ka gani ya kawo maka bi anna laka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan yake nuna ma kaga yayi hada sunayen Allah da siffofin Allah to wannan sune idan kai to tabbas ubangijinka zai biya maka bukatunka sannan ayyukanka aikin da ka gabatar ka dauki dala 20 ne ka huta nan bakin titi kaga wani mabukaci ka bashi ubangiji wannan dala 20 da na bada ne dan kai ubangiji ka biya mini bukatata wannan abin da ya shige mini gaba ubangiji ka biya mini bukatata kamar misalin abinda mutane guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari daga cikin banu Isra'ila wanda ruwa ya tutura suka shiga cikin wani kogo suka sai dan su sha makanci kamar yadda yake bayyana a wahumul mabita barci ko dare ya musu ga sunan ga ruwa ya sabka ga duhun dare babu hanyar da za su iya komawa cikin gari ya suka shiga cikin wani kogo zuwa lokacin da Allah zai kawo saukin abu kogon nan sai ya liƙe kowanne daga cikinsu ɗayan sai kowanne sai ya tawassali ga ayyukan shi na gari ubangiji ya farraja musu goya yaye musu kumcin da suke ciki a ga wannan shi yake karantar da kai lalle tawassali da ɗayan abubuwan nan guda uku kadai aka baka lamanin kai tawassali to nan sai ya kawo yake ce maka sun yi addu'a ya ubangiji mun kasance muna tawassali zuwa gare ka da annabinka ko da annabin mu mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kaga wannan shi yake nuna maka tawassali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin halin rayuwa halaka ne kuma tawassalin da suke ba nema bane ba suke manzon Allah ya musu ba a'a nema ne suke manzon Allah ya musu addu'a ubangijin su ya karba hatta da abin da yawa kare da al-Abbas shine nema ne suka yi al-Abbas ya musu addu'a dalilin kusancin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba al-Abbas in bane ba ake nema yayi wannan abin ba shi sanya idan muka koma cikin sharh qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila na ibn taymiya ya kawo bayani yake cewa ajma ahlul ilmi ala anna as-sahaba kanu yastashbi'una bihi wa yatawassaluna bihi fi hayatihi bi hadaratihi kama sabata wannan allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallama shine yace malumai sun yi ijma'i lalle sahabban manzon allah sallallahu alayhi wa sallama sun kasance suna neman addu'a gun manzon allah sallallahu alayhi wa sallama ya musu addu'a sabida ya kasance ai addu'ar su ba ɗaya bace ba da addu'ar manzon Allah ba ɗaya ba take ba da irin addu'ar su ba shi sun ya suka zo suke tawassali ga manzon Allah ya musu addu'a ya gabatar musu da addu'a zuwa ga Ubangiji haka kuma aka umurce mu ko duk lokacin da mutun ya aikata wani aiki gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin lokacin da Ubangiji ya yi bayani a bayar da zakka kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka musu addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan lokacin da yake raye suna iya zawwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ga halin da muke ciki kamar misalin abin da yake kana lokacin da sama an shiga cikin hori mutumin da ya shigo masallaci a ɗaya daga cikin kohohin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana khutba kai tsaye yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi sun riga sun yanke wa dabbobi sun hallaka kamar na adda Allah saukar da ruwan sheba musha manzo Allah yace ka musa ubangiji ka saukar da ruwa yace kankace menene daga hanya ko daga jiha ta teku yace he ga girgize nan sun hadu kamun motar ka masallaci kowa ya shike huta Allah ya saukar da ruwan shi yace he da akai sati ana yi yace kuma wata juma'a manzo Allah yana tsakan hudu ba yace sai ga dukkan malaman hadisi sun samu wannan suka ce ko shine wannan mutumin ko kuma wani ne yace he ya shigo yake taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanyoyi sun riga sun lalace gidaje da sun rushe an yi ambaliya manzo Allah ka roƙi ubangiji ya tsaye da ruwan shi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa allahumma hawalaina la alaina alal akami wazirabi wa butunil audiya kai tsaye yace kuma he ga ruwa nan ya dauke yace kamar kace ba a taba ruwa ba a garin Madina ba hanyoyi suka gyaru komai ya gyaru kaga wannan shine suna zabuwa su nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a kaga wannan magana inna natawassalu ilayka bi nabiyina kaga wannan bayanin ya wuto muna tawassali manzonmu ya mana addu'a ubangiji ka karba ka shayar da mu yace kuma wa inna natawassalu ilayka kaga wannan sheke karantar da mu lalle ana neman tawassali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka addu'a Allah ya karba ko ya yi wa al'ummar shi addu'a Allah ya karba sannan kuma nan yake cewa wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina yanzu kuma gashi nan babu manzon Allah kaga inda ana tawassali ga manzon Allah bayan mutuwar shi da Umar da cewa zai manzo ubangiji muna tawassali ga annabinka a kwance a cikin kabarin shi da haka kai mana kaza Umar bai yi haka ba saboda yana da yakinin ba a neman tawassali ga wanda yake kwance haramun ne kafirci ne qat'an shi san ya malumai suka kasa tawassali gida uku da kai at-tawassulul kufri tawassuli wanda yake na kafirci kai tawassali ga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kai tawassali ga wani kakanka wanda ya mutu ko kai tawassali ga wani wali wanda ya riga ya mutu ko wani kaza kana iya zuwa ka tarda shi gashi a raye ka ce wani muna bara addu'a saboda kana kyautar zaton wannan mutumin ya yi ka da gartuwa haka tawa kana lokacin da aka yi hori a garin Sham Muawiya bin Abi Sufyan yana khalifa a garin Sham da yazo ya tattara jama'a an shiga halin hori sai yake cewa wannan ya ubangiji muna yake cewa Yazid ibn al-Aswad al-Jarshi yake cewa ya tashi a cikin su da ya tashi ɗaya ne daga cikin mutane na gari sai yake cewa Allahumma inna nastashfi'u wa natawassalu bi khiyarina bi Yazid ibn Rafi biyazid wannan bi khiyarina biyazid yake cewa ya ubangiji muna neman addu'a ko muna nema ubangiji ka karba mana addu'a game da wannan bawan naka wanda zai yi addu'a a cikin mu wanda ya kasance shine mafi zabi a cikin mu shine Yazid bin al-Aswad al-Jarshi yake cewa a lokacin nan yace daga hannunka ya kai Yazid ya daga hannun shi suka yi addu'a kuma Allah ya shayar da su ba kaga ba wai mutum ne wanda yake nagari sun gani cancanta shi sun gani yayi kowa kasancewa zababbe a cikin su yayi kowa nagartuwa a lokacin nan suka ce kamar addu'a muna nema ubangiji nastashbihu ay nadrubu du'a ubangiji muna nema ka biya mana bukatun mu ka karba addu'ar mu ga wananan daga cikin mu yayi kowa kasancewa zababbe ubangiji ka karba addu'ar mu ka shayar da mu ruwa kira wannan sheke karantar da kai lalle ana iya lekawa a gani wane ne wanda yake cancanta wane ne mutumin kwarai a cikin mu muna iya nema wani kamar addu'a Allah ya karba addu'a amma ne wai ba mu mai da ba ko shi wannan mutumin nagari ya mai da addu'an nan kasuwanci yace a shi kurum shi ya koma ci ba zama na kurum yana nan a kawo kwantar ayin addu'a ayi addu'a ya ci banza kowa yayi addu'a udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqinin ubangijinku zai biya muku bukata shine duk lokacin da mutun zai yi addu'a abinda ya kamata kamun ka fara lafzan addu'a ka shine ka nuna talaucinka zuwa ga ubangijinka ka nuna ba wanda yake mallake da abinda kake nema in ba shi ba ba wanda ya isa ya wadatar da kai in ba shi ba ba wanda ya isa ya bada in ba shi ba ba wanda ya isa ya shiga tsakanin ubangiji da bawan shi sai sanya Umar yake cewa za ku shiga tsakanin bawa da ubangijin shi ba wanda ya isa ya shiga tsakani sai sanya a kullum muke bayani idan ka koma a cikin alqur'ani duk bayanin da ubangiji yake yi akan an tambaye manzon Allah ya bai tambaye ubangiji akan wata mas'ala ubangiji ce yake kace musu kaza wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid da sauran su irin tambayoyi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai da yazo kan mas'ala bawa da ubangijin shi wa idza sa'alaka ibadi anni bai ce wa faqul ba bai ce ka ce musu ba kurum da yake abin tsakankanin ubangiji ne da bawa yace fa inni qaribun ni inna akusa nake ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsan kiran duk wanda ya roke ni idan ya roki wata bukata in bashi aka wannan shi yake nuna ba wanda ya shiga ba wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da ubangijin shi in ma zaka bada ka ce wani ka taya mu da addu'a to kai ma ka tsaya kai naci takan yi kana da wani abu wanda ka boye tsakaninka ko wata koyayya tsakaninka da kai da ubangiji wanda albarkacinta duk abin da zaka roki ubangiji sai ya biya maka sai ya kuma bar wasa tsakanin mu da mu da ubangijin mu shine nan kenan matsala ta tawassuli shine ba a shiga tsakankanin bawa da ubangiji shine tawassuli kamar yadda muka bayyana yana kasuwa kashi uku da kai at-tawassulul kufri shine lokacin da mutum zai ringa neman tawassuli yana neman tawassuli kusanci da ubangiji tare da wani mamaci wanda babu shi ma a rayuwar nan to wannan shine ake kira sawa'un annabi ne ko mala'ika ne ko wani aljani ne wannan ya riga ya kafurta sannan da kai at-tawassul bijahin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan bid'a ce tsantsarta zaka ji yana cewa dan annabi ka bani dan annabi Allah ka muni dan annabi irin abin da wa'incin suke yi wannan bid'a ce tantagariyar shi bid'a ce ba sannan tawassuli wanda yake na halak shine irin wannan tawassuli shine at-tawassul bil iman shine irin wannan tawassuli da in ma kai da sunayen Allah da sifofin shi sunayen Allah ko sifofin shi ko kuma wani aiki nagari wanda ka aikata dan ubangijinka ya biya maka bukata wallahi ta'ala yake cewa qala al-hafiz ibn hajar a cikin futuhul bari yake cewa wa qad bayyana zubair ibn bakkar fil ansab zubair ibn bakkar ya bayyana mana a cikin littafin shi al-ansab yake cewa sifatu ma da'a bihi al-abbas fi hadhihi al-waqi'a sifa abinda al-abbas ya roki ubangiji a lokacin da umar ya zo ya sanya shi gaba ya ce ka zo ka yi mana addu'a da mun kasance muna yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ta citara muna zauwa mu sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba mu ce manzo Allah roƙon mana ubangiji ya shayar da mu to yanzu ba manzon Allah ka zo kai saboda dangantakarka da kusancinka da karamcinka tsakaninka da kai da manzon Allah ka zo kai mana addu'a takan yi ubangiji ya kalle ka ya amsa mana addu'a albarkatun kusancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa wal waqtu alladhi waqa'a fihi da lokacin da wannan abin ya abku lokacin nan ya kasance amur ramad zamu zo kanta yake cewa fa akhraja bi isdadin lahu anna al abbas lam mustasqa bihi umar da isdadi kikkiawa ya hutar yake cewa tunda riwaya ce isdadin ta wanda yake ingantacce wanda ra'ayi isnadi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin al-Istisqa, yake cewa lokacin da Umar ya nema al-Abbas ya zo ya musu roƙon ruwa, sai yake cewa Allahumma, al-Abbas yake cewa ya Ubangiji, innahu lam yanzil bala'an illa bi zambin, tabbas Ubangiji bala'i bai sabka game da al'umma sai albarkacin zunubin da suke aikatawa. To kaga a lokacin kuma Umar fa lokaci wanda yake khairul quruni qarni summa allazina yalunahu, mafi alkhairin qarni, amma dai suna al-Abbas yana cewa bala'i bai sabka illa gulgudan saba maka da ake yi, zunubin da ake aikatawa. Yanzu mu ai kamata a ce ma an yi rubu da mu an buce ma lissafi, saboda ba wani abin da aka halakar da wata al'umma face al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tana aikata shi. Kurum gatan mu shine an samu an sassararu suna istighfari, wannan istighfarin shine ya sanya Ubangiji ba zai halaka mu ba, shi sanya yake cewa da kwai al'amanu guda biyu, lamani guda biyu wanda dalilin su baya yi wa a halakar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, yake cewa dayan ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya bar duniya, kauka madama manzon Allah yana tare da sabon shi baya yi wa azaba da sarka. Yace lamani na biyu shine duk lokacin da za a samu an sassararu suna istighfari har abada Ubangiji ba zai taba halakar da mu ba. Ci sanya yana ɗaya daga cikin abin da riwaya ingantatta, laulam tuznibu la zahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin akharina yuznibuna fayastaghfiruna fayughfar lahum, aw kama qala, yake cewa in ba dan kuna zunubi ba, yace da Ubangijin in ba dan ba kuna istighfari ba, yake cewa wallahi da laulam tuznibu, inda ba don kuna zunubi ba, yace wallahi da Ubangijin ku ya shahe ku, ya zo da wa'ansu mutane wanda za su ringa aikata zunubi a saman doron kasa suna istighfari, Ubangijin sai yana gafarta musu. Shi ne lokacin da malam muna karatu sai nake cewa ya sai doctor fa yumkinu an naqida baban wa naqulu babu yastahabbu dhanbu ahyana, kuma ya gulu ya mamu bala la taqul hadha allama kullaka hadha, shi ce nake ce me yanzu, to malam yanzu muna iya cewa yanzu kenan kalkashin wannan hadisin, muna hadisul tahlili ne a jami'a, yake cewa to ai yanzu kalkashin wannan babu wannan hadisin muna iya cewa muna istinbadi mu ma mu buga babi sai mu ce mustahabbi ne yau da gobe mutum ya ringa dan zuwa yana dan taba zunubi, ko sai ki ce ni ne mun wadi maka haka ba. To shine ne yake ce mana lam yanzil bala'an illa bi dhanbi, wani bala'i baya sabka a cikin al'umma face gulgudan zunubin da suke aikatawa, yace walam yakshif illa bi tawbatin, kuma wannan bala'in bai yiwa ya yayi sai mutane sai sun dawo sun tuba akan zunubin da suke aikatawa, yace wa qad tawajjaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyyika, yace kuma ga al'umma nan ga mutane nan sun huskanto zuwa gare ni in musu addu'a dan albarkacin matsayin da annabi limakani min nabiyyika, dalilin matsayata a wurin annabinka, annabinka ya kasance mai suna ne, annabinka ya kasance makusanci ne a gare ni, har ma yana bayani yana cewa duk abin da ya taba al-Abbas to abin da ya cutar da al-Abbas tabbas ya cutar da ni, yake cewa dalilin haka wa hadhihi aydiyana ilayka bizunubi, ya Ubangiji ga hannayenmu nan cike da zunubai, yake cewa wa nawasina ilayka bitawba, ga kokuwar kanmu nan mun meka ta zuwa gare ka da tuba zuwa gare ka, yace fa askidal ghaiza, ya Ubangiji ka shayar da mu da ruwa, yace fa arakhati sama misal jibal kwatsam, yace yana kare wannan adda, yace sai ga sama nan ta hadu da gajimare, malaman ko larabawa suna cewa arakhati sama'i mislul jibal, suna ikinaya ne da ita amtarat bi gazara, ai sama ga ta nan ta kece da ruwa, ruwa wanda yake na mamako, yake cewa hatta akhsabatil ard hasida, kasa ta bubbugar da alkhairanta, ciyawa ce da abinci, yace wa ashan nas, ko mutane suka rayu aga wannan albarkacin addu'awa, albarkacin addu'a al-Abbas, kaga al-Abbas bai ce ba dan manzon Allah a musu ba, a'a cewa na daga hannaye na zuwa gare ka, ko mun daga hannayenmu zuwa gare ka, muna masu tuba zuwa gare ka, Ubangiji ka shayar da mu ba dan komai ba, albarkacin mutane ga sunan sun huskanto zuwa gare ni suna ganin matsayin annabi, ko suna ganin matsayina a gurin annabinka, haka wannan da kai wata magana ta kahurci a ciki da kai wata magana wadda bata dace ba a'a wannan albarkacin annabinka matsayina agun annabinka dalilin shi mutane suka huskanto zugare ni in roki ubangiji ubangijin mu ya shayar da mu kuma sai da yayi tawassali ga tuba tuba ba aiki bane na gari ba da shi yayi tawassali gashi nan mun yi zanubi zanubin mu ne ya kai janyo mana wannan bala'i ruwa wata tara akai sama bata yi ruwa ba ana cikin halin haulaki yake cewa ga munin yanzu muna nema ubangijin mu ka shayar da mu ka taimaka mana yake cewa wa kana zalika amar ramadi yace wannan abin wannan addu'ar da aka yi ta neman tawassali ko neman ruwa ta kasance shekarar da shekarar toka shekarar toka ita ce sanatu 18 shekara ta 18 daga hijira lokacin khalifancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi abu ne wanda yawa kana amar ramadi saboda wa'ansu daga cikin malaman tarihi suke cewa an sanya mata amar ramad saboda da kai wata iska idan ta kada za ta ringa liƙuwa jikin mutum kamar kaci to kaci saboda matsayin mukuratar hari duk wanda ya san hari ya san irin halin da ake shiga wa'ansu suke cewa a ƙasa ce sai da ta yi baki kai kaci to ka saboda ba wani abin da yake buguwa ko ba wani abu wanda yake fitowa da kalkashinta yace wannan shekara ce wadda Umar ya shiga cikin wani hali wanda yunwa da bala'i ya kai makurata kuma har sai da wannan yunwa da bala'in nan yayi tasiri game da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi tunda abinda Umar danya go ko danya kasance shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke juyayi da wannan yanayi Umar ya haramtawa kanshi cin wani abu din mai daɗi abinda dai mai ne da ɗan gurasa abinda dai talakka zai ci shine dai a gidan Umar ake ci aslam wannan aslam ya kawo yake cewa yana bayani yake cewa dalilin da kai Ubaydullah dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da kananan tumakai yace ya kama ɗaya yinka aka sanya a cikin murhu yace kurum kamshin sai ya kai wa Umar yace a gidan wa kace mai an ya ku ba a gidanka ba sai yace aslam ke waya kaga a gidan waye aka tada wannan aka ake dafa nama aslam da yazo maula Umar ne yazo sai ya ganta ya gani a cikin gidan shi ne sai Ubaydullah yake cewa dan Allah dan annabi ka ruha mana asiri kadda ka waki mai yace ai babanka ya amunti da ni ne ya san ba na mai ƙarya ba sai san ya turo da in yi intercept in gani a ina ne ake yin haka kaga wannan shine wanda ya amintar da kai to ka nuna mai lalle kai innan dani yace ya amunti da ni shi san ya turo ni ba wani hira ruha maka asiri abin da na gani shine zan ta yin ba da labari wallahi yazo da ya fadi wa Umar yazo ya dauki tukunya ne yace a tai arabawa mutanen gari a gidan shi ne ba a ci ba saboda yaunin jama'a yaunin al'umma akan shi basu ci ba yazo ayi shi yace suna cikin halin haula yazo ayi ya hana wannan aslam yake cewa wallahi da an zarce akan amir ramad wannan shekara ta hori yace wallahi tallahi da Umar da ya mutu da yunwa saboda bai yarda bai cika cikin shi ba wasu suna can suna wannan kuma haka ya dace da jagora ka hana idan ka barci dan ka amintar da wanda kake jagoranta wannan shine jagoranci sai san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba uzurul gifari kada ka sake ka nema duk wanda kwa yi nema to za a bar shi da ita wanda kwa bai nema ba cancanta shi ta sanya aka dauka aka bashi to tabbas ubangiji zai kama hannayen shi zai taimaka shi yanzu kai ka iya yanzu a ce maka dukkan wannan gara a ce kowa sai ya ci ya kosu ga abun aida jihadi ba karami ba to haka Umar ya hana idan shi barci kuma abin da yake ban mamaki shine mutanen karkara dukkan su suka yare kazi a cikin garin Madina kowa ya dawo garin Madina ba abinci a kauye to ya za a tilasa a shigo gari shine Umar ya dauki strategy shine mutanen garin Madina kowane gida sai a dauki wannan fami ce sai a dauko wata fami wanda ta zo daga karkara a wannan gidan za ku ringa cin abinci abin da suka dawo ji za ku ringa ci kaga ai an yi taimako haka yi wa kana Umar yana cikin hali na a zo a gani wallahi ya shiga damuwa iya damuwa har sai da ya kai Umar yana aika letter zuwa ga Amr ibn al-As yana Misra yake cewa so kuke mu mutu ku ka ba mu wani abu ba a matsayin shi na khalifa wancan walin shi ne fa yake cewa a lokacin nan wannan Amr ibn al-As yake ci ya aika ya aiko Umar later yake cewa zan sanya zan shirya kafila ita ce komba ta abinci yace horkonta a cikin garin Madina karshen ta a garin Misra a zo a zubde muku abincin a hotel sahi to a lokacin nan Umar ya dauki wa'ansu ta dabiyar tunda shi tsari Allah ya ba Umar tsari da siyasa da hangen nesa a lokacin nan Umar sai yayi krayon wata silil wanda silil ta kris din da ake ciki wanda su za su ringa zuwa su ringa lekawa su gani wane ne yake kowa bukata a taimaka mai a wannan lokacin wane ne wanda yake matsakaici din an kawo a daidaita a bashi wane yahi bukata wane bukatar shi bata kai wannan ba su suke interceptin halayen mutane sai su zo su mai raskwana gidan wane da gidan wane yau baki kaza sun shigo gari suna bukatar kaza a lokacin nan Umar ya dauka ko ya sanya a kai musu haka Umar ya yi kokarin sanya alaka tsakanin wannan gidan da suke mazauna gari wanda suke da abinci da waɗanda suke ba su da ma'awa su zo su ba su ci abinci haka aka sanya a ringa rubutu abubuwa ne daban-daban wanda hanyoyi ne wanda suka ba da dama a magance wannan matsala wanda ake cikin ta matsalar da za a yi wata tara ba abinci ka san ba karama bace ba ba wai mutum ba a ce mai aha gashi nan hatta da wannan abin da ya shahi da gaskin tadabira inda Umar ya wannan shine man'ul ihtikar ya hana a ajiye abinci duk wanda ya dauko abinci ya kawo to ya zo ya ajiye ya sanya a kasuwa Umar zai sanya free na abinci ya ce kaza kaza za a saida shi kuma kowa a hakan za a saida inda akwai wani abin da gwamnati baitul mal zai iya taimaka maka ya taimaka maka a matsayin ka na kasuwa amma dai ba a zo ba a takure jama'a ba a dora wa mutane a ce a tilas sai kun yi kaza kuma alhalin mutanen nan ba su da abin da za su yi shine tsari na wannan na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi hatta da yanzu irin wannan tsarurruka na magance matsala ta abinci idan an shiga wallahi zaka gani kowace silil tana amfani da irin abubuwan da Umar ya riga yayi akan shi aka fara ga yanda za a yi a samu a daidaita to a wannan halin ne Umar ya zo ya ga abin ya citara ya ce to abin da za mu yi wa la manja wa la malja aminka illa ilaika duk kewaye ne yau da za a yi ba a kewaye ubangiji ba sai an dawo ka kanshi a lokacin nan ne yake cewa ina abdullahi ina al-abbas yake yazo mai roƙin mana ubangiji ni tawassali ga matsayin shi a gumman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya gani ya tausaya ya saukar mana da ruwa sai karshen man magana mala yake cewa ilal daril akhirah ilal daril akhirah zuwa unkuris kan dan bariya in wani arin kwanuka aka baka to tabbas wata rana fa sai an mida arharra shine da kulli ajalin kitab ko wata rai da kai lokacin da aka riga aka rubuta mata idan ta zo la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna daidai da sai gwaddai ba za a karawa mutum ba haka ba za a rage mai ba shine yake cewa walamma dana ajlul abbas lokacin da ajalin al-abbas ya kusanto yace wa qabla an yadkhula fi siyaqi kamin ya shiga cikin siyakin daukar ran shi yace a'taqa 70 mamlukan indahu inda mautihi ya antar da bayu guda 70 aga ya labbas wannan mai kudi ne ai bayu guda 70 ya antar fi sabilillahi yace walamma ma taradiyallahu anhu lokacin da ya rasu yarda Allah shi tabbata a gare shi qalat aisha bint sa'd aisha ya sa'd take cewa ja'ana rasulu usman manzan usman ya zo mana kenan dan aikin usman ya zo mana wa nahnu bi qasrina ala ashrati amyal min almadina muna cikin fale'in mu alqasr shine babban gida dogon gida muna qasrin mu wanda nisan shi tsakankanin garin Madina mil guda goma yace annal abbas qad tufiya lalle al abbas Allah mai cikawa a garin Madina fa nazala abi babana sai ya sauko daga saman beni wa sa'id bin zaid da sa'id bin zaid yace wa nazala abu huraira min as-samara abu huraira ya sauko da kai itaciya fa ja'ana abi ba'da yawmin baban mu sai ya dawo bayan ya tafi ya shiga garin Madina an yi janaiza al abbas sai ya zo mana bayan kwana daya fa qala sai yake cewa ma qadar an nadhu min saririhi min kasratin nasi yace wallahi munyi mu kusanci makarar wannan bawan Allah al-Abbas yace wallahi mun gaza saboda tintirudin jama'a yace galabana alaihi mutane sun yi rinjaye mu akan mu isa zuwa ga wannan gawa tashi yace wa kuntu uhibbu hamlahu yace ina abinda nake so ma raina shine in dauki gawar al-Abbas وروى ابن سعد في الطبقات انه رضي الله عنه دفن في البقيع ابن سعد اتكن الطبقات الكبرى يا رويته للي العباس ام بن شي انن البقيع الغرقطه yarda Allah shi tabbata a gare shi. Wannan shi ne ƙarshen karatu na Al-Abbas. Sai shakhsiyya ta gaba ta 52 shi ne Harisa bin Nu'man. Harisa bin Nu'man. Harisa bin Nu'man. Shi ne taken da malam ya kawo nashi rattilul Qur'ana fil janna. Yana rire Al-Qur'ani a cikin aljanna. Ya gadar mai da haka shi ne biyayya ga ma'aikiyashi. A ce maka kana karanta Al-Qur'ani a aljanna, kai ka sani ba a wai ba a duniyan ma ya karanta. In ba a karanta a duniya ba, ai ba a karanta a gobe kiyama ba. In ba a karanta ba a gobe, in ba a karanta a duniya ba, a cikin gidan aljanna ba za a karanta ba. Ai sai ka iya za ka karanta. Shi sanya daga cikin taken da ake yi wani yaƙi ne ake cewa ina ma'abutan Al-Qur'ani suke. Shi a kulle ina cewa wallahi duk wanda yake son albarka a rayuwar shi, a dukiyar shi, a kwanukan shi, albarka a gobe kiyama, ceto a gobe kiyama, wallahi tallahi ya riƙe Al-Qur'ani. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Wannan Al-Qur'ani littafi ne wanda muka saukar maka da shi mai dimbin albarka. Kaga tunda aka ce maka da kai albarka a cike, to ka rungume shi manan ka ba kanka lahiya. Ka karanta, kana karantawa wallahi zaka samu arrahatun nafsiyya, hutun zuciya, ba wani abu wanda zai citire maka a rayuwa. Wallahi ka karanta Al-Qur'ani, wallahi ka ga samun saukin zuciya a cikin shi. Duk musibar da za ta zo, kalla ma za ka ga a ce maka wannan makarantar Al-Qur'ani ne, a ce maka ai an kai shi tansiyon gare shi ko yayi abisi. In dai zai ringa karantawa wallahi bai da wata damuwa. Hutun zuciya. Ai Ubangiji yana bayyana mana wannan Al-Qur'ani shifa'ul lima fi sudur. Waraka ne da duk wata cuta wanda take cikin zuciya. Ka karanta, wallahi ka samu dadi. Na daga imani, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ai mu'mini sune wanda idan sun karanta Al-Qur'ani aka karanta musu ayoyi na Al-Qur'ani, zadatuhum imana, imani sai ya dada a cikin zukatansu, ko su karanta ko a karanta musu, haka ka samu ceto a gobe kiyama. Qur'anin nan ya ci shafi'an li ashabihi yawmal qiyama, ma'abudan shi zai zo ya cece ku a gobe kiyama. Kai wai ba ma wai kai din ba, ba kai ko ba karanta ba, da Allah zai maka gatan dan kai har da ci yayi aiki da abin da ya har da ci, zai zo ya cece ka a gobe kiyama. Albarkacin Al-Qur'anin kai ma zaka sha albarkacin albarkaci, albarkacin albarkacin kaza wannan kadangare yake shan ruwan kasko. Za a zo a sanya maka alkabba, a sanya maka kambu na sarauta, a kai ka kalkashin inuwa al'arshi. Ubangiji ya aka yi na samu, ai wannan dan naka ne da ya harrace Al-Qur'ani. Hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal ula, fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasaffatul wala. To wannan ma'ahinka ne, ma'aikiyarka ce aka mata wannan gatan albarkacin dan, albarkacin dan ta, albarkacin albarkacin dan shi. To shi yaron da yake karantawa, kai da kake karanta Al-Qur'anin, wani gata za ka samu a gobe kiyama a gun Ubangijinka. In amma babanka wannan gatan ta goma shi an kai shi ƙarƙashin inuwar arshi, mutane suna cikin halin ha'ula'i bin san ba ina za su shiga ba, an karkato rana, an karkato rana daidai kwalayensu, wani hinshibi yake yi, wani tacin ya shi, kai an ce maka ta yi inuwar arshi, kai ko ba a sa maka alkyabba ba a ce maka ta yi inuwar arshi, ai an ƙare da kai, ka samu gata. Haka karanta shi yana gadarwa bawa albarka cikin kwanukan shi, albarka cikin dukiyar shi. Haka yana daidaita mana zakatunmu, saboda in ka karanta ka yi tadabburi, ka fahimci wani sako ne Ubangijinka yake so ya isar maka, kai aiki da wannan sako. Haka duk wani al'amari wanda ya cutar, wallahi ka karanta Al-Qur'ani, ka yi tawassali da abin da ka karanta, ka roƙi Ubangiji ya biya maka buƙatarka. Kuma kada mu manta, insha Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana, majtama'a qaumun, hadisa Abu Huraira, fi baitin min buyutillahi, يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده باو أنس متاني وند ذاس زوز تترو سرنج بيتا تأل القرآن يتي إلا نزلت عليهم السكينة فاتي نسوة تارجا يتسبك أكريس وحفتهم الملائكة ملائكو سسبكوس للبيسو وذكرهم الله في من عنده سواء وند سكي عند الله سوني أولئك أهل الله وخاصته يكتي أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أي ما أبو تاء القرآن سوني إنك بنغو شنقو بنجيجي سوني ما أبو تاء الله سوني إمورا الله سوني إنك بنغو شنقو بنجيجي تو أتم الأرش من أبنجيجي أتنزا أمبتيك لو كتن دكت أغا كتي كارانتا هكا كما إرم وانا زمادة مكي منا بيتا أبن دزي جارا منا أدينم دكا منا تكين هكا tun haka din me yasan ya zama fatan muhim tadda lokacin mu akan karanta alqur'ani duk aikin da zakai a yini wanda ya karanta alqur'anin baya wuce ba in izihi in juz'i biyal ya karanta a yini juz'i biyal shine izihi 10 wallahi tallahi baka yi shi kokarin aiki ba abinda zakai duka nawa awa nawa zai daukar me awa 2 in ya din yayi yawa me karantawa awa 1 da rabi ya kare da wannan lissafi awa 1 wanda gangaren ne ya riga ya kare wannan izihi 10 ya karanta kuma yazo yayi aikin shi kuma ya hika kyautata aikin kuma ya hika rike amana ya hika kaza ya hika kaza ya hika nishaki sun ya mu yana da kyau a ce mutum din umma duk irin abin da gare ka ko mun karance shi ne daga izi hika a ce kana da wani muridi wanda ka ware idan ka zo ka zamna zaka bude zaka karanta ko mun kadan in shi kai ka harbace ne akan hanya kamun daga can zuwa can ka karanta abin da ya sawwaka kada ka bar kada ka yarda ka bar bakin ka bai zamanto danyanta ba ko bai danyanta ba da ambaton ubangiji ki san ya ba wani kalma ba wani ambato wanda bawa zai yi wa ubangiji sama da karatun alqur'ani bayan karatun alqur'ani shine albaqiyatus salihat kamar yadda ubangiji yake bayyana wani akahabi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala kaga wannan shi ke nuna mana al baqiyatus salihatu da kai hadisi abdullahi ibn mas'ud yake cewa al baqiyatus salihat sunu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wannan kalmomin guda hudu ba abinda zaka fada kai ka roki allah allah ya amsa maka da sune ake salatul tasbih manzo Allah yace idan mutum ya karanta yayi wannan adda ba abinda zai roki Allah Allah ya kyamsa bi ka gani yana da kyau me da hankulanmu me da lokutanmu akan abin da ya dace ambaton ubangiji karanta alqur'ani yin albaqiyatus salihat dan mun yiwa da mun duniyar mu game da gobe kiyama Allah ya karanta abinda muka karanta daidai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makoman su ita ce makoman mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara adda a nesa a nan kusan da fatan kowa Allah biya bukatun sa sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya karba ya sanya mun yi dan shi kuma ubangiji ya biya dukkan bukatun mu duk abin da ya tsaye mana a rai ko yake damun mu ko kuma abu ne wanda yake rai ba ta gurata shi ubangiji ya nisantar da mu da shi abinda kuma rai take gurata ubangiji ya datar da shi da ita da shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك